yanzu asibitoci na samun waɗanda suka jakata sakamakon rikicin. Galibin yankin da fur ya fuskanci mummunan tashin hankali da ya barke a shekarar 2003, lamarin da ya yi sanadiyar kisan kusan mutane 300,000, mutane miliyan 2.5 kuma suka gujewa matsugunansu, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Dakarun tsaron Mozambique sun harba wasu 'yan ta'adda da yawa har lahira a wani farmaki da suka kaddamar don sake kwato birnin Palma da ke arewa maso gabashin kasar, wanda ya fada hannun kungiyoyin mayaka bayan wani mummunan hari da aka kai birnin a ranar 24 ga watan Maris, a cewar rundunar sojan kasar a jiya Lahadi.
Yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na farko. ‘Yan Najeriya da dama na ci gaba da nuna rashin jin daɗinsu da yadda mahukunta a ƙasar ke yi wa ɓangaren lafiya riƙon san rai, inda suke kallon tafiyar da shugaban ƙasar ya yi Muhammadu Buhari zuwa ƙasar Birtaniya don neman lafiyarsa ya saɓa wa hankali. Kamar Shehu Sani, tsohon sanata ne a gwamnatin Muhammadu Buhari ta farko, ya yi min ƙarin bayanin fahimtar su da wannan tsarin.
Da bangare kaman guda uku ne. Na farko, babu doka a Najeriya wanda ya hana shugaban kasa ko dan majalisa fita kasan waje ya nemi maki. Idan ana so a hana shugaban kasa ko gwamna ko yan majalisa, dole ne sai an fito da doka. Sannan wannan dokan, yan majalisar akwai da yawa da kansu na fita kasan waje. Saboda haka wannan doka ta ma ta tare cikin majalisa karma ba da yawa aiki ba. Na biyu, shugaban kasar da yake ya san cewa yana fita kasan waje ba zai sa hannu a wannan doka ba. Saboda haka idan aka ce ba doka, to mutane za su yi abin da suke so. Na farko, na biyu, talakawan Najeriya an daɗe ana yaudarar su, kuma suna ɗaya daga cikin mutanen da suka bari suka yaudari kansu da kansu. Duk talakan da aka ce maka yana da kwaɗayi ko za a yi amfani da addini ko ƙabilanci ko ɓangaranci a yaudare shi, to haka zai ci gaba da zama cikin wulaƙanci. Shugabannin Najeriya sun gano hanyar da za su yaudari talakawa. Mai nuna musu cewa su masu gaskiya ne, su masu wahala ne, iyalansu masu gaskiya ne, kuma sanin kowa cewa waɗannan mutane sun tare dukiya a Najeriya da ƙasar waje. ‘Ya’yansu ba su karatu a Najeriya, matansu ba su addu’a arziki a Najeriya, da sunan ana gaskiya ne, ba gaskiya ake ba kare gaskiya ake Najeriya. Wannan ɓangare. Na uku, inda a ce an yi abin da ya kamata a yi wurin ja asibitocin Najeriya inda mai kuɗi da talaka zai ci, wannan abin bai faru, ba zai faru haka ba. Kada mu manta, duk mutumin da ya kai shekara 50 zuwa sama a Najeriya, da gwamnoni da manya-manyan 'yan majalisu da shugaban ƙasa da ministoci da yawan su a asibitin gwamnati aka haifi su, ko makarantar gwamnati suka ci, ko makarantar gwamnati suka ci, to yanzu sun kashe wannan wuri, sun suna da kuɗin da za su tafi duk duniya. Yau wannan aka ce maka mutum bai gwamnati za ka yana asibitin Najeriya, da ya hau gwamnati in ciwon kai ya same shi yana Egypt, idan mashashara ta same shi yana Dubai, idan cikin shi ya ruɗe yana Germany, idan kafan shi ya kumbura yana India, idan ya samu hawan jini yana America, idan ya samu ciwon kai yana London. Aikin ke nan saboda akwai kuɗin banza da suka tara, saboda talakan Najeriya ba nan ya sa ido ba, shi a ganin shi ya zaɓi masu gaskiya. Tun rashin gaskiyar da suka yi sai yanzu ne idan mutane ke buɗewa suna gani cewa daular nan da mutanen da aka cire gwamnati suka yi har yanzu nan ana yi shi, mutane yanzu ba wanda suke kamar yanzu abin da suke yi.
To baka ganin ana iya cewa comrade abin nan da Hausawa ke cewa idan dambu ya yawa baya jin mai, suna kashe waɗannan kuɗaɗen a asibitocin Najeriya, kila ba sa saboda yawan asibitocin shi yasa ba a samu nagartattun koko a ce abubuwan ba sa isa.
Bayan ga kuɗin da muke warewa kowane shekara na ɓangaren lafiya, wallahi tallahi da ana amfani da su inda ya kamata, saboda ba da mu samu kana hafiya. Idan da a ce kowa da ke kan mulki yana yin abin da ya kamata ya yi, duk wani abin da ba a san matsala. Matsalar Najeriya ba wai kawai maganar kuɗi ba ne, a yi amfani da kuɗin da zai kai inda talaka yake. Za ka ga cewa in ka ga talaka an waiwaye shi, an shiga lungu-lungu ana neman shi lokacin zaɓe ya zo.
Ubangiji Allah ya kawo mana mafita. Kamu mu je ga rahotonmu na gaba. bar mu kawo muku labaran duniya kashi na biyu.
Wata kotu a Malaysia ta saurari karar da tsohon Prime Minister kasar Najib Razak ya daukaka akan hukuncin da aka yanke masa a shekarar da ta gabata dangane da gagarumin cin hanci da rashawa a kamfanin saka hannun jari na 1MDB mallakar kasar. An yanke wa Najib dan shekara 67 hukuncin daurin shekara 12 saboda laifukan wuce gona da iri wajen amfani da karfin ikon sa, saba alƙawari da kuma hallata kuɗin haram. Masu gabatar da ƙara sun zargi Najib da karɓar kuɗi ba bisa ka'ida ba, kusan dala miliyan 10 daga SRC International, wani tsohon sashen kamfanin na 1MDB. Najib ya yi ikirarin cewa wani jami'i a ɓangaren harkokin kuɗin Malaysia, Joe Low, da wasu 'yan damfara a kamfanin na 1MDB su ne suka yaudare shi. Ya yi tunanin kuɗin da aka sanya a asusunsa na banki kyauta ce daga iyalin masarautar Saudiya. Najib na fuskantar tuhume-tuhume har 42 da suka hada da yin sama da fadi da kuɗi kusan dala biliyan 4.5 daga kamfanin na 1MDB wanda ya kirkira a shekarar 2009 don haɓaka tattalin arzikin Malaysia. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya kammala ganawar da ya yi zagaye na biyu ya zuwa yanzu a wannan shekarar da shugabannin kasashen kudu maso gabashin nahiyar Asiya don tattaunawa akan batun rabon rigakafin coronavirus, taimakawa wajen farfado da tattalin arziki bayan annobar ta coronavirus, da kuma tayin wasu abubuwa da ƙwararru suka ce ta yi wasu ja hankalin kasashe zuwa ga China ba Amurka ba da ke ƙara samun ƙarfi a idan kasashen.
Mau sauraro labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yayin da mabiya addinin Krista a fadin duniya ke kammala shagulgulan bikin Easter, wato ranar tunawa da gicciyewa da kuma tashin Yesu Almasihu daga cikin matattu a yau Litinin, shugabannin mabiya addinin a Najeriya sun bayyana muhimmancin wannan ranar da kuma yadda ta iske su a wannan shekarar ta 2021 tare da jaddada muhimmancin addu'o'i a lokacin bukukuwan. Shamsiya Hamza Ibrahim daga birnin tarayya Abuja ta aiko mana da wannan rahoton.
Bikin wanda mabiya addinin Krista a duk fadin duniya suka saba gudanarwa tare da ware lokaci da kuma hutu musamman domin tunawa da tashin Yesu Kristi daga matattu a Najeriya, bikin ya riske mabiya addinin cikin wani yanayi kamar yadda Pastor Simon AS Doli, tsohon shugaban matasa mabiya addinin Krista a Najeriya, ya bayyana.
Gaskiya wannan bikin Easter na wannan shekara an samu matsaloli da yawa, babu kuɗi a hannun mutane, ga maganan kashe-kashe da rashin zaman lafiya, ba ayyukan da matasa za su samu su yi domin su samu biyan bukata. To muna roko gwamnati ta yi wani abin da ya kamata, ta yi maza-maza don ta kai karshen wannan matsalolin, domin wannan bikin rana ne wanda shi Ubangijinmu Isa Almasihu ya zo ya mutu domin mu, ya bada kansa ya gafarta mana laifofinmu duka. Mu zama na haka, mu zama masu gafarta ma juna, mu zama masu kaunan juna, mu zama masu son juna, mu zama masu son zaman lafiya kamar da Isa Almasihu yake, domin haka kwaɗaya zai kawo ci gaban wannan ƙasa. Kar mu ɗauki wayansu zama abokanan gabanmu, ko da mai mutum ya maka gafarce shi, domin kai ma an gafarce ka. In ba da Isa ya gafarce mu ba, ai mu ba za mu samu wannan zaman lafiya da muke so ba. Mu ma an gafarce mu, ma mu gafarce wayansu domin mu samu ci gaba a wannan ƙasa.
A cewar Ruth Agnes, duk da ƙalubalen annobar cutar COVID-19 a Najeriya wanda ya takaita gudanar da shagulgulan biki a shekarar da ta gabata tare da dagulalen mura da dama a ƙasar, sai dai abin farin ciki ne kasancewa cikin masu rai.
Mun gode Allah da ya kawo mu rai da lafiya ranar ta yi. Ga Easter day ga shina mun shi, thank God this year, amma last year ma ko celebration ba yi ba. Mu yi addu'a Allah ya ƙara gyara mana Najeriya na gaskiya, a ƙara sa duka Najeriya addu'a, duka yawanai mu Christian da Musulmi, duka mu yi hada hannu mu yi addu'a Allah ya gyara mana Najeriya.
Pastor Yohana Boru, shugaban farfado da zaman lafiya da sasantawa tsakanin mabambantan addinai a Najeriya, ya yi kira tare da jaddada cewa sai an haɗa hannu wajen samun mafita a halin kunci da ƙasar ta samu kanta ciki.
Ina so in kira ga 'yan uwana duka 'yan Najeriya, ba ma kristoci kaɗai ba da musulmai da mawarsu mabawantan addinai da cewa halin da muka samu kanmu a Najeriya dole ne mu hada karfi da karfe mu nemi mafita. Mun san ana bukukuwan Easter ne a wannan lokacin, amma ina so in ga yawa komai halin kuncin da muka samu kanmu, dutsen ne wahala da muka samu kanmu, dorashin jituwan da muka samu kanmu. Ana maganan ɗan Boko Haram, ana maganan ɗan barayin daji, ana maganan masu tada kayan baya kenan, ko kuwa ana magana masu takafara tsanimin noma da makiya. Akwai rigingimu ko fitintunun da suka adabinmu a arewa da kuma Najeriya gaba daya. Ina roƙon dukan 'yan Najeriya su yafewa juna wurin da muka saba wa juna domin a samu zaman lafiya, a kuma yi addu'o'i yadda za a samu waraka daga damuwoyi da muka samu kanmu. Aiwa shugabanni addu'a yadda za su yi mulki cikin adalci.
Gwamnatin Najeriya dai ta bakin ministan tsaronta Bashir Magashi ya roƙi kristoci da su yi amfani da wannan dama wajen yi wa sojojin ƙasar addu'a don kawo ƙarshen ta'addanci da ya addabi ƙasar. Yau Litinin ne ake kammala shagugulan bikin Easter da ake somawa tun daga dare irin ranar Alhamis zuwa wayewar garin Juma'a. Shamsiya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Idan kuma muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa, inda ake ci gaba da kiraye-kirayen ganin an hukunta wasu sojoji na rundunar ƙasar Chadi da ke bakin iyakar Nijar Mali da Burkina Faso saboda zargin yi wa wasu 'yan mata fyaɗe a gundumar Tera da ke jihar Taliberi, lamarin da ke nuna girman bukatar da ake da na sake duba tsarin girke sojojin ƙasashe a wannan yankin da ke fama da matsalolin ta'addanci. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sule Mummuni Barma, ya yi muna nazarin wannan matsalar.
Lamarin wanda labarin faruwarsa ya fara bayyana a makon jiya ya fito fili ne daga wasu muryoyin da aka yada a kafafen sada zumunta. Dalili kenan hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH ta aike da wata tawagar ƙwararru zuwa gundumar Tera domin gudanar da bincike, wanda a ƙarshensa aka gano cewa wasu dakarun ƙasar Chadi sun aikata ayyukan asha a kan wasu mata.
Il ressort qu'il y a eu effectivement viol, notamment sur une jeune fille de 11 ans et deux femmes mariées dont une était enceinte.
Kakakin hukumar CNDH Talibu Musa kenan yana cewa wannan bincike ya nuna cewa gaskiya ne wasu sojan kasar Chadi sun yi wa yarinya yar shekara 11 da wasu matan aure biyu fyaɗe, ɗaya daga cikin su tana da juna biyu. Kuma abinda ke ƙara bada takaici, wannan al'amari ya faru akan idan mazan su tare da amfani da bindiga. Bayanan baya-baya sun yi nuni da cewa matar mai ciki ta yi bari. Bayanin waɗannan mata, akwai wasu mata akalla 5 da suka yi zargin an yi yunkurin yi musu fyaɗe, sai dai Allah ya taimake su suka kubuta daga tarkon waɗannan sojoji.
Tentative de viol mais qui ont réussi à s'enfuir.
Kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun yi tirda faruwar wannan al'amari da duniya ke sakawa a jerin miyagun laifuka. Alhaji Salisu Amadu, memba ne a ƙungiyar Sauve le Niger.
Ya kamata wannan abubuwan mai tirda Allah wadda da wani abin da ya wakana, kuma mu muna zazanta musu, kuma muna kiran gwamnati a zo a huda haƙƙin su, a ba su haƙƙin su abin da ya kamata wannan doka ta ce. Talaka a ba shi ƴancin shi ya ji daɗi a cikin rayuwar cikin ƙasar shi, kuma a kiyaye haƙƙin shi.
A wata sanarwar da suka fitar, hukumomin ƙasar Chadi sun bayyana kaduwa da yadda haka ta faru. Janar Azem Bermendoa Aguma shine kakakin rundunar mayakan ƙasar ta Chadi.
L'état major général des armées se désolidarise totalement de ce comportement indigne.
Yace rundunar mayakan ƙasar Chadi ta ɗauki matakin dakatar da sojojin da ake zargi da wannan aika-aika, sannan an kaddamar da bincike domin zakulo masu hannu. Rundunar ta ƙara da cewa ko kaɗan babu hannunta wajen faruwar wannan al'amari, saboda haka take jajantawa waɗanda abin ya sama da iyalansu. Sannan rundunar mayakan ƙasar ta Chadi tana mai tabbatarwa ƙasashen duniya cewa za ta ɗauki hukunci mai tsanani akan dukkan waɗanda aka gano su wajen aikata wannan ɗanyen aiki.
Aucun dérapage ne saurait être toléré par la hiérarchie militaire.
Kawo yanzu gwamnatin Niger bata bayyana matsayinta ba game da faruwar wannan al'amari, to amma hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta buƙaci gwamnatin ta kafa kwamiti mai zaman kansa domin gudanar da cikakken bincike. A farkon watan jiya ne ƙasar Chadi ta aike da dakarunta 1,200 a yankin da ƙasashen Niger, Mali da Burkina Faso ke makwabtaka, a ci gaba da ƙarfafa matakan murƙushe ayyukan ta'addanci a wannan yanki, kamar yadda ƙungiyar ƙasashen Jason Sahel ta tsara a taron ta na baya-bayan da ya gudana a birnin N'Djamena. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To Ubangiji Allah ya sa mu dace baki daya, Allahumma amin. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.